Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauraro abokan aiki, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi a yau ranar Talata 24 ga watan Mayu na shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko, za a ji cewa kwararru a fannin harkokin tattalin arziki da siyasa da ma kungiyoyi masu zaman kansu sun bayyana hanyoyin da ya kamata Najeriya ta bi don samun ci gaban tattalin arzikin da ya dace. Kamar kowace ranar Talata, za a ji shirin 'yan kasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, sai kuma sharhin jaridin jamhuriyar Nijar. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumal da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Kimanin kasashe 20 ne ke aikiwa da sabbin tallafin tsaro ga Ukraine, inji sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin bayan kammala taro karo na biyu na kungiyar tabbatar da tsaron Ukraine. Austin ya shaida mana neman labarai a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya Litinin cewa kasashe da dama na bayar da gudunmawar sasai da ake bukata da na'urorin tsaron bakin teku da tankokin yaki da sauran motocin silke. Denmark ta ce za ta baiwa sojojin Ukraine na'urorin harba makamai na Harpoon da makamai masu linzami, yayin da jamhuriyar Czech ta ba da gudunmawar jiragen sama masu saukar ungulu da tankunan yaki da na roka. Taron na jiya Litinin ya haɗa da hakasashe 47 da suka halarci taron ta yanar gizo, a cewar shugaban hafsan hafsocin sojojin kasar Janar McMillan, babban hafsan sojojin Amurka. Australia da Colombia da Ireland na cikin sabbin mahalarta taron. Shugaban Amurka Joe Biden zai gana a yau Talata da shugabannin kungiyar da aka fi sani da Quad, wadda ba a tantance ta ba, wadda ta kunshi kasashen Amurka da Japan da India da kuma Australia. Ana kallon kungiyar a matsayin wani yunkuri na dakile kasar China. Taron da aka yi a birnin Tokyo shine karo na biyu da shugabannin suka gana fuska da fuska a cikin kasa da shekara guda. Ana sa ran za su tattauna batutuwa da dama da suka hada da ƙara haɗin gwiwa a fannin tattalin arziki a nahiyar Asiya da kuma mayar da martani kan yakin Rasha a Ukraine. Mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na fadar White House Jack Sullivan ya ce tsaron abinci tsakanin ƙasa da ƙasa zai kasance wani batu da za a tattauna a kai, tare da shawarar da India ta yanke mako guda da ya gabata na hana fitar da alkama da India ke samarwa a kan matakin da Rasha ta hana fitar da alkama da Ukraine ta yi. Biden ya je Japan ne a wani bangare na ziyararsa ta farko zuwa Asiya a matsayin shugaban kasa, bayan ya ziyarci Koriya ta Kudu. Jiya Litinin, kasar wanda ta faɗi cewa ta buƙaci hukumar yankin da ta binciki har-haren da sojojin kasar Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo suka yi a yankunanta, kuma harin ya yi sanadin jikkatar mutane da dama tare da lalata dukiya, lamarin da ake zargin zai iya ƙara ruruta alaƙar tankiya da ke tsakanin ƙasashen biyu, waɗanda suka daɗe suna musayar zarge-zargen tallafawa ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Ba iya samun hukumomin Congo don jin ta bakinsu ba. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar tsaron ƙasar Rwanda ta fitar, ta ce ta buƙaci hukumar tabbatar da haɗin gwiwa ta Expanded Joint Verification Mechanism EGVM a takaice da ta binciki harin da aka kai a yankinta. Kungiyar ta EGVM ce ta ƙwararrun sojoji daga yankin da ke sa ido da kuma binciken abubuwan da suka faru na tsaro. Harin da aka kai a gundumar Musanze da ke arewacin ƙasar Rwanda ya raunata fararen hula da dama tare da lalata dukiyoyi, inji ma'aikatar. Tun a cikin watan Maris ɗin da ya gabata ne ake samun tashin hankula tun bayan da kungiyar 'yan tawayen Congo ta M23 ta kai hari kan wasu sansanin sojojin Congo guda biyu da ke kusa da kan iyakar Uganda da Rwanda, tare da ci gaba da tsallakawa garuruwan da ke kusa.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahoton mu na farko. A kokarin gano matsalolin da ke hana tattalin arzikin Najeriya samun ci gaban da ya dace, kwararru a fannin tattalin arziki da siyasa da ma kungiyoyi masu zaman kansu sun bayyana hanyoyin da ya kamata kasar ta bi don samun ci gaba musamman idan aka yi la'akari da babban zaben kasar na shekarar 2023 da ke tafe inda za a zabi sabbin shugabanni da za su jagoranci harkokin mulki a kasar daga Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim ta hada mana wannan rahoton
Wannan dai wani yunkuri ne na ganin an kawo sauyi cikin gaggawa ga harkokin tafiyar da tattalin arzikin Najeriya dake tangantangal da kuma fargaban ci gaba da nutsar da tattalin arzikin kasar dake jefa mafi yawan al'umma cikin mawuyacin hali. Masu ruwa da tsaki a fannin na tattalin arzikin kasar sun bayyana sassa guda bakwai da suka ce dole ne a duba su idan ana son ci gaba ta fuskar tattalin arziki a kasar waɗanda suka hada da samar da kayan aiki don inganta tsaro, sahihin shugabanci da ma tsarin kansa da dai sauransu. Dr. Usaini Abdu shine shugaban kungiyar bada taimakon gaggawa ta Care International na ɗaya daga cikin waɗanda suka tattauna akan wannan matsalar.
Wato mun dauke siyasa ne a matsayin kasuwanci inda shi ɗan siyasa zai zuba jari wani lokacin karfin jarin ka karfin ribanka. Saboda haka annan matsalar take idan ba mu samu wanda za su fito su rike kasan nan da gaskiya a yaki wato cin hanci da rashawa ayi gogormayan tabbatar da cewa kasan nan ta samu cigaba mai daurewa. Matasa su samu aikin yi, manoman mu a samu tallafin da ya kamata don su yi aikin noman da za su samu riba sannan kuma al'umma za su samu kuma wato kayan abinci da kayan noma masu nagarta.
Cibiyar kula da harkokin tattalin arziki na Najeriya da ta shirya wannan ganawa ta masu ruwa da tsaki a fannin ta buƙaci 'yan ƙasar da su mai da hankali kan tabbatar da ingancin tsari na siyasa, matakan zakulo shugabanni da hanyoyin sake fasalin tattalin arziki yayin da za a shiga wani sabon babi na shugabanci a shekarar 2023. Ko me ya kamata sabbin shugabannin da ke kwadayin karban mulki a shekarar 2023 su yi domin zaburar da tattalin arzikin kasar? Dr. Zayyano Usman malami ne a Jami'ar Usman Dafodio da ke Sokoto.
Kalubale zan iya cewa kamar biyu ne. Na ɗaya ya dace a ce diyya da za a yi wannan masu zaben ɗan takara a cikin jam'iyyoyin party wato waɗanda ake kira delegate taimaka mana su zakulo mana da mutanen da suka jajirce waɗanda suke za su iya wannan aikin a tabbatar da cewa waɗanda suka shahara waɗanda aka san da su kuma waɗanda za su iya abin da ya dace domin su farfaɗo da harkar tattalin arziki a wannan. Sannan a zaɓe na biyu na gaba ɗaya kenan wanda 'yan ƙasa su kuma za su auna su ga duk wanda ya fi ba da muhimmanci a kan hanyar tsaro da tattalin arziki waɗanda duk abubuwa ne suke tare haɗe suke ba yadda aka yi a raba su ɗaya. So duk wanda tsaro da rashin tsaro da irin harkar lafiya ta barbarewar arziki da irin ta barbarewar ilimi duk ya ta'allaka daga tattalin arzikin ƙasa. Idan tattalin arzikin ƙasa ya shiga cikin matsala haka waɗannan mangarorin za su samu matsala. To abinda za mu yi a mu 'yan ƙasa mu tabbatar da cewa duk wanda ke da ɗan takarar da ke da jadawalin da ya dace wanda ya rubuta abinda ya dace kuma wanda muka tabbatar abinda ya faɗa kuma shi zai yi.
Shamsuddin Abdullahi shugaban wata kamfani da ke ba da shawara kan tattalin arzikin ƙasa ya bayyana cewa tsarin da ake tafiyar da tattalin arzikin ƙasar na buƙatar gyara sosai don har ana son ci gaba.
Idan Najeriya za ta zauna tukuru sosai ta yi looking inward ta duba daga ciki duk solutions to our problems akwai su. Basu sukan nan da ake ci sun yi yawa. External debt ɗinmu yana wurin dala biliyan 38 sannan kuma har yanzu in ga kalla deficit akwai gibi sosai a budget ɗin da aka kai National Assembly wanda dole ana buƙatan kuma a ji a ƙara ciwo bashi saboda ayyukan da ya kamata. To abu ne wanda Najeriya idan gwamnati tana da yaƙinin cewa ta dakatar da wannan abu ta san abin da za ta yi.
Babban ƙalubalen da ke gaban shugabannin da za su karɓi mulki a nan gaba shine samar da hanyoyin da za a farfaɗo da darajar naira a idan duniya da a halin yanzu ya durkushe da kuma muhimman abubuwan da kasar ke bukata. Sannan uwa uba inganta harkokin tsaro a kasar. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga sarfi da dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Wata fashewar tukunyar gas a babban birnin haɗaɗɗiyar daular Larabawa ya kashe mutane biyu tare da jikkata wasu 120 a jiya Litinin. 'Yan sanda sun ce sa'o'i kaɗan bayan da hukumomi suka nuna rashin ɗaukar lamarin da muhimmanci tare da gargaɗin jama'a da kada su yaɗa hotunan fashewar. Fashewar ta afka a wani gidan cin abinci da misalin ƙarfe 1 na rana a unguwar Khalidiyya Abu Dhabi da ke kusa da bakin teku a babban birnin. Da farko dai 'yan sandan Abu Dhabi sun nuna rashin damuwa daga ɓarna da raunukan da aka samu. suna nuna hotunan gilashi da tarkacen da suka cika titin. Bayan sa'o'i 6 a cikin wani sakon Twitter, ƴan sandan Abu Dhabi sun bayyana waɗanda suka jikkata, mutane 64 da waɗanda suka samu ƙananan raunuka 56, sai masu matsakaicin raunuka da kuma mutane 2 da suka mutu. Kafofin yaɗa labarai mallakar gwamnati da masu alaka da gwamnati Abu Dhabi su ma da farko ba su dauki fashewar da muhimmanci ba, tare kawai da nuna shagunan da ke kusa da unguwar da suka lalace. ƴan sandan Abu Dhabi sun gargaɗi jama'a game da yaɗa duk wani faifan bidiyon da ya faru a ƙasar ta amfani da tsauraran dokoki kan ƴancin faɗin albarkacin baki. Daga ƙarshe, ƴan tawayen hutu na ƙasar Yemen sun faɗa jiya Litinin cewa mutane 3 ne suka mutu a babban birnin ƙasar lokacin da wani jirgin sama mara matuƙi ya faɗo a wata unguwa bayan da aka harbo shi. A cikin wata sanarwa da suka fitar, hutu sun ce tsarin tsaron sararin samaniyarsu ya kakkaɓo jirgin da ake sa ido da shi, kuma na ƙawancen da Saudi ke jagoranta ne da suke yaƙi. Ba iya tabbatar da ikirarin hutu nan take ba. Mai magana da yawun gamayyar dai bai mayar da martani nan take ba kan buƙatar jin ta bakinsa. Hoton bidiyon da aka nuna na wurin da abin ya faru ya nuna tarkacen jirgin wanda jami'an tsaro da 'yan kallo suka kewaye. Akwai dai shirin tsagaita wuta a ƙasar da ake shirin kawo ƙarshe a farkon watan Yuni. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya da suka taimaka wajen sasanta rikicin sun ce suna fatan za a iya tsawaitawa a dalili.
Akai da Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan wakar. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watsa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma,
ka ja ake cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ‘yanci, mai wannan hali yaushi ne, ko mai ya faɗa mana ƙarya ne, don sallogar zambo ne, mai yin wannan la'anan ne.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma, da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Yau sai ku ji an ce an samu hatsari, an samu kariya, an samu mutuwa ma da sauransu.
Na san mutum 3 daga cikin abokanninmu da muke karatu da su da wannan hanyar ta yi ajalinsu.
A bisa hanyar nan mun kirayi gwamnati mun yi kuka a haka. Gwamnati ta diba ta tausayawa talaka. Duk wanda ya yi na wanda ke wani akan yana bi Allah ya ido.
Wasu daga cikin ɗaliban jami'ar Andreas Salif kenan ta birnin Damagaram a jamhuriyar Niger. Game da lalacewar hanyar da ta tashi daga Damagaram din kuma ta wuce ta bakin jami'ar, a da ta ce mu
a birka mutun ne yan daki hanshaki kuma ingantacce mai karfi ga shi amintacce da basira ilmi ta tacce da farida baki ne ko na
madalla masore dalibai da sauran jama'a na ci gaba da kokawa dangane da yadda hukumomi suka yi buriz da aikin sake gina hanyar zuwa jami'ar Andre Salifu dake birnin da magaram na jamhuriyar Niger wadda ta wuce har zuwa matatar mai ta Sore dake Agadez na yankin arewacin kasar ta jamhuriyar Niger a lokuta daban-daban da ɗaliban sun yi kiraye-kiraye har sun gaji tare ma da gudanar da ƙwarya-ƙwaryar zanga-zanga a wani lokaci daban domin nuna damuwar su ainin kan halin da wannan titi ke ciki da kuma irin ƙalubalen da suke fuskanta wajen zirga-zirga da sha'anin sufuri domin shiga makaranta a ɗauki darasi ko kuma a dawo gida daga cikin makaranta. Wakiliyar sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Damagaram Tamar Abari ta shirya rahoto akan wannan al'amari.
Tsawon shekaru biyar kenan tun 2017 da aka fara ayyuka na zandar sabuwa al'umma masu safara a kan hanyar da ta tashi daga cikin garin Damagaram zuwa jami'ar Andre Salifu ta Damagaram da ma ɗaliban musamman ke ɗanɗana kudarsu. Wannan hanya an yi alkawarin gyaran ta lokacin bikin zandar sabuwa a shekara ta 2018 da ake kawata kowace jiha, alkawarin da har yanzu hukumomi ba su cika ba da har yanzu jama'a na kawa.
Sunana Jeje Kwambo a dalibi ne a jami'ar Damagaram. Hanya ce wadda ba karamin kunta ta al'umma take yi ba. Dan zan tuna da waɗansu haɗurra wanda ni a gaba na aka yi. Abokanin mu wanda suna wucewa akan injina irin wannan kamar yadda muka zance da cewa mota idan tana wucewa ta tada wannan kura baka ganin gaban ka. Wallahi tallahi sai su je su kai ma wata mota karu. Kuma da yawa daga cikin su sun rasu a saman ka. Na san mutum uku daga cikin abokanin mu da muke karatu da su da wannan hanya ta yi ajalin su.
Sunana Mumman Kallawa wanda aka sani da Di Mamu Bandi. Wallahi muna cikin yanayi na shin hankali ma abu sona hanyar tunda wannan hanyar tunda aka fara tun shekara uku wurin wannan ta kai mu karo duk wani askiran da kake gani ana yin shi abu sa hanyar nan da wannan ramunan hanyar nan da wannan kura hanyar ne ita ce kawo na abubuwan abu sa hanyar nan mun kirayi gwamnati mun yi kuka a haka gwamnati ta diba ta tausayawa talaka
alal da wanta wannan dai hanya ga shi yau dai muna cikin da furke din ta yanzu shekara uku kenan ga rami ga gargada ga kura ta ishi mutane duk wanda yake nan wanda ke wani akan hanyar nan bai lahi ido.
Wannan matsala ta kai ɗaliban jami'a Andre Salifu ta Damagaram yin bore da zanga-zanga don neman hakkinsu. Rabiu Ismail wanda ake ce ma Marabu shine magatakarda na kungiyar ɗaliban jami'a Andre Salifu ta Damagaram.
Tun lokacin da aka yi bikin zandar sabuwa wannan hanya kuma tana da illoli da dama bisa al'umma Damagaram musamman bisa kan ɗalibai ta kamfanin kiwon lahiya, kamfanin abubuwan hawa ne, kamfanin motocin shigil ɗalibai ne da ma fanni da dama da dama musamman inda wannan hanya take addaba hatsari masu kamalin gaske. Yau sai ku ji an ce an samu hatsari, an samu kariya, an samu mutuwa ma da sauransu. Wannan hanya idan kuna tuni abokanmu ma ɗalibai mutum biyu ta kashe bayan sun yi wato hatsari a gaba sakan tahiyar su zuwa jami'a daukan darasi.
Suma daga nasu waje kungiyar direbobi na manya-manyan motoci na Dakon Mai a ta bakin Alhaji Dan Sanda magatakarda na kungiyar suma abin ya shafe su.
Matsalar na motar shafa kana aiki da hankalin mutum biyar dama da hagun da tsakiyarka da bayanka gadam ne ko kake haka kuma ga kura ta turuke. Yanzu duk wannan kokotin wannan Allah wanda ta wa sanadi ya hu mutum dari duk kura ta suka ce sun mutu ba abu ake cewa za a gyara wannan baya ba ake wai an kashe ka kuma a ce a zo a yi wani gyara.
Shi dai ayyukan zandar sabuwa na kawata birane proje ne wanda aka zuba makudan kudade.
Shi yasa muka ce ya kamata mu tuna ma gwamnati a zo a yi bincike wai in kudin ne aka yi babake da su aka yi wata kwana da su a zo a nemo ina mutane su maido kudin talaka a zo a ma talaka aiki. Idan kuma wata hanya za a bi sabuwa mu dai menene muke so shine a zo a magance mu wannan hanya wadda take kashe abokanmu a kulliyar mu tana haddasa mu abokanmu cututtuka da dama da ana zuwa ana dan zuba ruwa
ayyafa saboda a rika kwantar shi da kura idan ka lura yanzu ruwan ma an fasa zubawa wai shine ma ta wani bangaren muke tambaye kanmu wai ko dan da magarin kin ne ba a so ko da gangam ne ma ake yin wannan al'amari saboda ka lura ta ana dan sa ruwan wannan idan aka sa ruwa mutane suna bi lamun lahiya su wuce
to ko hukumar da ke kula da ginawa da inganta hanyoyi na jaha da magaran me za ta ce anan na fana Abdul Aziz shine babban daraktan jaha na hukumar
muna antike technique hanyoyi dan mu samu mu saukaka ma mutane bisa riga riga ya wanda suka san hanyar zandar magariya in suka diba bisan ta akwai pancir da aka samu a gamu ita gamun da suka faga a fagata ga in Allah ya da mun doki matakai dan arhisu yanzu mu ma'aikatan mu mun doki disposition za mu tai mu yi releve kin su abun da ake nihi da releve mu ga bincike ayyukan da ya kamata a musu saboda kahin da mana a saukaka ma mutane kwa in Allah ya gaida za a ciro kan matsalolin hanyoyin da gare mu na jihar da magana
duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da watan sunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sadaka
baya ga gwagwarmaya da ɗaliban suka yi ta yi sun je ga hukumomi na garin da magara sai dai nan ma kwalliya bata biya kudin sabulu ba in ji magatakarda na ɗaliban
mun yi taron gangami har guda biyu a cikin wannan wa'adi namu kun san banda shi duka shekarun da suka wuce a baya duka an sha hutawa an sha ƙara an sha iwace-iwace domin a zo a gyara wannan hanya yau shekara hudu kowace shekara babu shekarar da za ta zo ta wuce a ce dalibai ba su yi wani gumurzu ba ko ba su yi wani dan bori ba game da wannan gyara hanya kowace shekara sai hukumomi suna mu na nan jihar da magara duk da ba su da maslaha sai a sa su ba mu san wa ke sa su ba a kira mutane a ba su hakuri a ce mu tausaya ma da magaram sai a sanyo wannan hira da aka kashe ma mutane kwarin gwiwa sai a ce shekara mai zuwa za a yi wannan aiki shekara mai zuwa za a yi wannan aiki hal a yau shi kake shi ba rai da muka yajin aiki ya kusa na wata guda duka bisa kan wannan gyara hanya shiru sai a sanyo manyan mutane su sarkin da magaram su gwamna su shugaban dahira da dai sauransu wanda saboda nauyin da kake ji wajen su saboda girman da kake basu da mutunci da kake basu idan suka roke ka suka sai ka ji ka dan samu sahin gwiwa mu da yake iyakacin mu dalibai ne ban mu da kowa a cikin wannan gari dama iyan su ba tare da mu suke karatu a cikin wannan jami'a ta mutar da magaran ba kenan mu sai wannan hanya ta kashe mu yanda take mu a yanzu tana kashe abukan mu dalibai shi yasa muka ce to ba za mu yarda ba
ganin har yanzu hakansu bata cimma ruwa ba daliban sun ce sun gaji da gafara sa ba su ga kaho ba gwagwarmaya yanzu suka fara sai dai a kashe tsohuwa akan daddawarta a dai waje na nemi jin bayani daga wanda nauyin gina hanyar yake a hannunsu inda na raba wajen kakakin kamfanin Satom din sai dai ya ce da ni babu abin da zai ci ya san dai insha Allah ko bajima ko badadi za su zo su gyara wannan hanyar tunda suke da kwangilar
Allah ya kyauta da fatan mahukuntan da lamarin ya shafa sun ji kuma za su dauki matakan da suka kamata cikin hanzari domin ceto rayuwar jama'ar su masu ware karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Tamar Abari Mahmud Ibrahim Kuli daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da watan sunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya
a gaida Mahmud Ibrahim Kuri yanzu kuma lokaci ne da Sulaimanu Barma zai kawo mana sharhin jaridin jamhuriyar Niger
za mu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa
Kasar Japan ta baiwa jamhuriyar Nijar tallafin ton miliyan 3,700 na shinkafa, wanda aka kesa darajar su akan kudaden sefa miliyan 2,000. Jaridar ta ce shinkafar wacce aka bayyana cewa za a sayar da ita na canyan zaka jibge a rumbun tsumin OPVN na biranen Yamai da Kwanni. Za kuma yi amfani da kudaden shigar wannan tallafi domin bunkasa ayyukan cigaban al'umma. Jaridar Air Info ta ce sojojin rundunar tsaro ta barikin durku dake yankin arewacin Niger sun gano gawawwakin mutane biyar a wani kungurmin dajin hamadan Sahara. Waɗannan mutane na daga cikin wasu fasinjoji sama da 30 waɗanda motar su kira Hilas ta lalace bayan da suka yi batan kai a ranar 10 ga watan Mayu. Jaridar ta ce tun daga wancan lokaci dakarun tsaro suka kaddamar da bincike a dajin da abin ya faru, inda a ƙarshe suka yi nasarar gano motar ba kowa a cikin ta. Saboda haka suka ci gaba da sintiri, wanda a ƙarshe suka tsinci gawawwaki biyar waɗanda suka hada da 'yan Niger da 'yan Sudan. Sannan bayan sun ƙara gaba suka tare da sauran fasinjoji 26 da rai, kodayake dukkan su cikin yanayi na matsananciyar galabaita saboda yadda ishirwa da yunwa suka ci ƙarfin su. Jaridar Niger Enter Ebdo na cewa akwai buƙatar samo haske a game da kwangilar alluran rigakafin da aka bayar a ma'aikatar bunƙasa kiwon dabbobin jamhuriyar Niger. Miliyoyin allurai ne aka bayyana cewa an yi oda daga waje a ƙarƙashin wani furojen gwamnatin Niger mai kula da sha'anin kiwo, waɗanda kuma aka kesta darajar su akan kuɗaɗen da suka haura miliyan 2,000 na sefa. Sai dai hazon da ake hasashen ya lullube tsarin bayar da wannan kwangila da yadda aka zartar da ita, yasa ake ganin buƙatar gudanar da cikakken bincike domin tantance gaskiyar lamari. Mun rufe sharhin da jaridar La Rue de l'Histoire wacce ke cewa rundunar sojan Barkan ta ƙasar Faransa ta ba da sanarwar samun wata gagarumar nasara a ranar Asabar 21 ga watan Mayu, lokacin da wasu 'yan ta'adda sama da 200 suka yi yunkurin kwace iko da wani sansanin sojan Burkina Faso. Jaridar ta ce la'akari da yadda waɗannan 'yan bindiga suka zo da babban shiri, yasa hukumomin Burkina Faso suka buƙaci samun ɗauki daga rundunar Barkan. Mafari kenan dakarun ƙasar ta Faransa da tallafin wani jirgin da ya tashi takanasu daga nan birnin Yamai suka yi lugudan wuta akan maharan da aka bayyana cewa galibin su sun sheƙa lahira. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Kimanin ƙasashe 20 ne ke aikiwa da sabbin tallafin tsaro ga Ukraine, inji sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin bayan kammala taro karo na biyu na kungiyar tabbatar da tsaron Ukraine. Austin ya shaida manema labarai a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya Litinin cewa ƙasashe da dama na bayar da gudunmawa sosai da ake bukata da na'urorin tsaron bakin teku da tankokin yaƙi da sauran motocin silke. Denmark ta ce za ta baiwa sojojin Ukraine na'urorin harba makamai na Harpoon da makamai masu linzami, yayin da jamhuriyar Czech ta ba da gudunmawar jiragen sama masu saukar ungulu da tankunan yaƙi da na roka. Shugaban Amurka Joe Biden zai gana a yau Talata da shugabannin kungiyar da aka fi sani da Quad, wadda ba a tantance ta ba, wadda ta kunshi kasashen Amurka da Japan da India da kuma Australia. Ana kallon kungiyar a matsayin wani yunkuri na daƙile ƙasar China. Taron da aka yi a birnin Tokyo shine karo na biyu da shugabannin suka gana fuska da fuska a cikin ƙasa da shekara guda. Jiya Litinin, ƙasar wanda ta faɗi cewa ta buƙaci hukumar yankin da ta binciki har-haren da sojojin ƙasar Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo suka yi a yankunanta, kuma harin ya yi sanadin jikkatar mutane da dama tare da lalata dukiya. Lamarin da ake zargin zai iya ƙara ruruta alaƙar tankiya da ke tsakanin ƙasashen biyu, waɗanda suka daɗe suna musayar zarge-zargen tallafawa ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Ba iya samun hukumomin Congo don jin ta bakinsu ba. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar tsaron ƙasar Rwanda ta fitar, ta ce ta buƙaci hukumar tabbatar da haɗin gwiwa ta Expanded Joint Verification Mechanism EGVM a taƙaice da ta binciki harin da aka kai a yankinta. Ƙungiyar ta EGVM ce ta ƙwararrun sojoji daga yankin da ke sa ido da kuma binciken abubuwan da suka faru na tsaro.
To, masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana ku ji wasu abokanan aikin mu da wani sabon shirin shi har da shirin noma tushen arziki yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin musamman Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai sai kuma Solomon Abu da ya hada shirin da bada umarni kuma injiniyan mu ne yanzu Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.